الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 10/11 ko 12 ha yau 10/12 ga watan Rabi'in al-Awwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa a wannan majalisi ne albarka da muke cikin fassara da ma'anonin ayoyin Qur'ani mai girma gurgunan abin da ya sauka cikin littafin Radul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah Allah rokon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna karatu cikin suratul A'raf zamu tashi ayata na aya ta 42 ko alaikum assalam ana bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sakamakon waɗanda suka kareta game da ayoyin Allah suka yi girman kai suka kangare gabaranta Allah ya nuna cewa har abada ba za su shiga aljanna ba a ga kwatance wanda yake mustahili ne to sai Allah ta'ala ya jingina zuwa gare shi kuma Allah ya ambaci ba zalunta su yayi ba saboda sun yi laifi ne haka kuma yake sakan yawo masu laifi to Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗannan da sun kai imani su kuma suke ayyuka nagari kullum al-iman wal amalus salih ba a raba su tagwaye daya baya fa'ida sai da daya a ce mujarradin imani kawai babu kyakkyawan aiki ba zai fa'ida ba a ce an yi kyawawan ayyuka kuma ba a gina shi akan imani ba ba zai amfanar ba dole sai an hada su guda biyu sai an sami imani mai nagarta kuma sai an samu aiki wanda yake shi ma mai kyawu wanda Allah da manzansa ya ce mai kyau ne aka dage a kansa to wannan shine wanda yake bada ma'ana kuma a kansa ne Allah subhanahu wata'ala yake gina falalarsa to Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihat amma waɗannan da suka yi imani abin ya dauke ma gaba ɗaya ko ha Na'am Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihat wadannan da sun kai imani kuma suka ayyuka mai kyau wannan a matsayin mubtada yake la nukallifu nafsan illa wus'aha wannan i'tirabi ne wato dama ba ma daura ma rai face abin da za ta iya ai taqata ha min al-amal abinda zata iya na aiki i'tirabun bainahu wa bain khabarihi wannan an bujiro da magana ne a tsakanin mubtada da khabar kansa asalin magana wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wannan shine asalin magana to amma nan da aka kawo la nukallifu nafsan illa wus'aha malaman tafsirin suka ce an bujiro da maganan ne domin a nuna duk wanda bai ayyuka wanda bai imani yayi ayyuka na gari ba kare zargi kowa sai kansa saboda ba wai ba zai iya bane zai iya duk abin da Allah ya dora wa bawa to dama zai iya don haka idan har bai yi ba to laifinsa ne don Allah bai kallafa masa abin da ya wuce karfinsa ba kowane abu Allah ya dora wa bawa gurgudun yadda zai iya duk kowane irin ibada ka gani zaka ga Allah ta'ala ya sanya rangwame a cikin ta yanzu mutumin da bai da kudi an ce sai yayi zakka ba dora masa ba kuma imaninsa musuluncinsa bai cika ba saboda bai taba zakka ba dan ba shi da kudi sai kasa shiga aljanna ba dora masa ba amma wanda yake da kudi ba dauki ka bayar din shine zai gagare shi to in bai dauka ya bayar a yadda aka ce ba kaga shi da ya laifi dan yana da shi kuma yake wanda ba shi da halin da zai je shi aikin hajji ba shi da guziri ko kuma ƴan ƙasar suka ce ba zai shiga ƙasar su ba ba shi da iko an ce liman istata ilayhi sabila kaga sabil din nan ta hada ba wai sai azzabu kawai ba dole ya hada da wasu abubuwa wasu attachments ko misali a ce amincin hanya yakin da yake tsakani ya hana shi ya je yana da halin amma kuma shekara shekaru bai je ba ana ta yaki kaga ba dora masa an ce ko ana yakin sai ka je ba to haka nan a cikin hidima ta addinin musulunci baki daya abinda Allah ya dora wa bayi ya dora musu gurgurun abinda za su iya ne bisa abinda Allah subhanahu wataala ya fada wa mu'minai yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u Allah yace in kuka koye abu a cikin zuciyarku ma to Allah zai muku hisabi a kansa baka bayyana ba fa Allah ce zai muku hisabi hasibukum billah Allah zai muku hisabi a kai kuma akan wannan in mutun ya kimsa mummunan magana a cikin zuciya sai Allah ya ce fa yaghfir liman yasha in ya ga dama ya gafarta mu wani wa yu'adhibu man yasha in ga dama ya azabtar da shi abin da ya kimsa a ran nasa ba kaga haka Allah ya faɗa a farkon lamarin amma alhamdulillah sai aka san sauki sahabbai hankalinsu ya tashi suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ka umarce mu mun aikata an hana mu mun hannu abin da ke cikin zuciya kuma darsuwa yake yi amma ba mu aikata ba wannan ma za a kama mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai hankalinsa ya tashi yace yanzu za ku faɗi irin abin da banu isra'il suka faɗa wa annabi musa kenan sami'na wa asaina yanzu ashe za ku faɗa abin da banu isra'il suka faɗa hal taqulu kama taqulu bani isra'ila li musa haka kama qalat banu isra'ila li musa sami'na wa asaina kar ku kuskura nan gaba in an faɗa abu kuma ku yi question din nan ku dai ku ce mun yi imani da Allah, Allah ka gafarta mana. Shikenan sai suka koma suna ta faɗa. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ghufranaka rabbana wa ilay Allah mun tuba. Ko kuma gare ka take Allah mun tuba, sai Allah ya saukar da amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Walam al-akhir ko kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Kaga sai aka faɗi abinda suka faɗa din, kuma Allah ya musu shaidar imani, to sai Allah ya kimsa musu kuma ya gaya musu, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Kaga sai suka roki abubuwa guda biyu, waghfir lana warhamna, abubuwa bakwai ke, abubuwa shida. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin, sai suka cika na bakwai. Sai Allah ya kimsa musu wannan, kuma sai Allah ya ce na karba mu. Kaga a cikin addu'ar da suka yi, wanda kuma Allah ne ya lakana musu, sai suka roki la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladina min qabla, kar ka dora mana wannan nauyi wanda ba za mu iya ba irin yadda ka dorawa waɗanda suka zo a gabani. Sassauka mana ya Allah, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, kada ka daura mana aikin da bamu da ikon daukan sa. To kaga sai Allah ta'ala ya aiko shari'a wacce take mai sauki, aka dinga sa rango mai sauki sauki a cikin shari'a, dan haka duk abin da aka sa bawa zai iya. To kaga nan i'tirabi ne malamai suka ce da Allah ta'ala ya bujiro a tsakanin al-mubtada wa khabaruhu, ba dan kome ba, domin a nuna wa mutane wanda fa ya gagara yin imani da aiki mai kyau haka kawai yake, amma ba wai dan ba zai iya ba. Wallazina amanu wa amilus salihat, wadannan ku da suka yi imani kuma suka yi ayyuka mai kyau, sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ai dama ba ma dora wa rai sai abinda za ta iya. Ulaika ashabul janna, to waɗannan su ne mazowa aljanna, hun fiha khalidun, suna madawwama a cikinta. To in an zo shiga aljanna, rayuwar da aka yi a duniya, mu'amala da ake yi, wani yana riƙon wani a zuciya, wani yakan yi ma wani abu na laifi kuma bai yi hukunci a kansa ba, bai ɗauki wani mataki ba, wala Allah an yi sulhu ya yafe, amma duk lokacin da ya gan shi kuma zai ji shi da abin. Ko kuma ta iya yiwuwa wani ya yi wa wani laifi, amma laifin ba babba ba ne, amma shi kuma ya rike shi a rai, kuma wannan laifin bai kai ka ba'ira ba, kuma wannan laifin zai iya sosa zuciyar wancan ɗin. To ko da bai nemi yafiya ba, irin wannan ƙananan laifi ba za su hana mu'minin shiga aljanna ba. To amma in an zo shiga aljannan kuma haka za a shiga wani yana kullatan wani, to nan ma sai an yi. Sai an yi, kaga rahama ce ta Ubangiji, wanda aka yi hisabi tsakaninsa da wane a lokacin da aka aza mizani, to fa za a yi kakara, za a ɗebo ladan wancan a biya shi. To kaga saboda rahama ta Ubangiji, su wannan ɗan wani abu da wani zai riƙa na ɗan uwansa a ransa, shi kuma sai lokacin da aka riga aka tsallaka siraji za a shiga aljanna. To sai Allah ta'ala ya wanke zukatan bayi. Shine ayat da ke gaba, Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, zamu cire, annaz'u shine cire abu, zamu cire ma fi sudurihim abin da ke cikin kirazansu, min ghillin, na wani kulli, wani kwafe, wani kulli, wani bace rai da kaji game da dan uwanka ya maka abu kuma kaji ba dadi. Haka ta faru, su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ai mutane ne, bari ta muma ko su ɗin ai mutane ne, a cikin mu'amala wani yakan ɓata ma wani rai, har ma wani yakan faɗi magana marar daɗi kamar baƙar magana a wani, yakan faru kuma su zauna su yi sulhu a tsakaninsu, amma kuma yana jinsu a rai, ko kuma shi a bisa fahimtarsa ya aikata wani abu saboda maslaha, wancan shi kuma sai ya ƙullace shi a rai akan cewa ba daidai ya masa ba, duk irin haka ta faru tsakanin sahabbai wanda suke manya ma masu daraja haka tana faruwa yanzu misalan ga wani karaman misali Umar ibn Khattab lokacin da Issa ta gama ta kaba mijinta yaro su Hafsa Hafsatu binti Umar babbar Issa sai yaje wajen Abubakar Siddiq yace ya Abubakar ga yata ko zaka aure ta Abubakar sai ya shiru bai ce mar komai ba kwana ɗaya biyu bai kula shi ba bai kuma bashi ansa ba kuma lokacin da ya faɗa mar bai ce mar kala ba sai yaje wajen Uthman yace ya Uthman ga yata Hafsa ko ka aure ta sai Uthman yace to bari sai nayi shawara daga baya sai ya samu Umar sai yace masa na duba na ga cewa yanzu bana bukatan yin aure ana cikin wannan yanayi sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aiko Umar ba tare da ya san me ya faru tsakanin su ba sai aiko Umar ibn Khattab yana sanya auren masa da Hafsa to lokacin da aka yi auren sai Abubakar Siddiq sai yazo ya sami Umar yace ya Umar watakila kaji zafi game da ni lokacin da ka bujiron Hafsa ko yace kwarai da gaske yace naji zafinka naji zafi a cikin raina har ma Usman da yace mun ba zai aure ta ba bai da bukatan yin aure nafi jin dadin abin da yake akan kai da kai baka ce mun komai ba sai yace to shahuru ninka abin da yasa ban ce ma komai ba naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ni kuma ba na so in tona asirin annabi na shaurara ne naga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzar da bukatar auren nata shikenan in kuma har na fahimci annabi bai da bukata to ni kuma zan zo aure ta daga baya kun gani ko to yanzu inda ba dan Abubakar ya samu Umar ba ai shi Umar zai rike shi a rai ko kuma alhali wani abu ne wanda bai yi fahimta ba shi zai rike shi a rai watakila in zai ambata zai iya ambata wannan abin ya ji zafin sa to irin haka misalai da yawa suna nan a cikin waɗanda suke manya ma shi yasa ka malaman tafsiri da yawa sai rawaito da isnadi zuwa ga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda lokacin da wannan wato dangane da wannan aya Ali ibn Abi Talib kamar Ibn Jarir at-Tabari ya kawo Ibn Kathir Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahimahullah shi ma ya kawo suna cewa ruwaya an Ali annahu qala arju an akuna ana wa Uthman wa Talhah wa Zubair mimman qala Allah ta'ala fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana Ali ibn Abi Talib yace ina fata Allah Ubangiji ya sanya da ni da Uthman ibn Affan da Talhah da Zubair ibn al-Awwam Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah ta'ala ya ambaci wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana me yasa ya faɗi wannan saboda ya san akwai abubuwa a tsakanin su da ya faru wanda zai iya sabbaba wani ya rike wani a rai mun gane ko yanzu misali wannan su da ba su san lamarin tarihi ba ko misali kamar Rafida tsakanin ummul mu'minina Aisha da Ali ibn Abi Talib ba a shiri wanda ya sabbaba har sai da aka yi yaki waɗanda suke goyon bayan Aisha da waɗanda suke goyon bayan Ali ake fito na fito za a yi yaki Allah ta'ala ya sanya yakin bai wazzawa amma sai da aka fito da za a fito na fito to me ya sabbaba irin wannan a cikin mu'amala ne ba komai ba lokacin da aka zo aka yi ma ummul mu'minina Aisha kage annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi danginsa me kuke gani a cikin wannan mas'ala domin Allah ta'ala ya rike wahayi sama da wata guda wahayi bai sauka ba Madina ta yi dumi magana kuma aka yada ta kamar ta gaske me kuke gani game da wannan annabi yana tambayan wannan ya bai shawara wasu daga cikin mutanen gidansa suka ce ayya wannan baiwar Allah ko ina wannan tunani ma zai zo kanta kaza da kaza Ali ibn Abi Talibin da aka tambaye shi bai kushe mata ba. Iya abin da ya faɗa yace ya manzon Allah mata suna da yawa in kana bukata sai ka auri wata. Kaga ba kushe mace yi ba. To amma dai bai faɗa abin da ita Aisha ta ji dadi ba. To wannan shine sababi. Wanda kuma ka san al'amarin sai ya dinga tafiya. Abubakar Siddiq akwai dan uwansa Mista dangin sa ne kuma sannan yaran sa ne shi yake kula da shi tun a Makka har aka hijira aka zo Madina shi da iyalansa duk shi yake kula da su amma sai ya yada shi ma wannan magana ƙarya Abubakar ya ji zafi har ma yayi rantsuwa yace bazan ƙara taimakon sa ba me ya kawo wannan Abubakar ba shine wanda Thaniyat Nayni ifuma fil gar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wanda yake da ma'iya ta ubangiji amma ya aikata haka saboda me ba ma'asumi bane ya rike wancan dan uwan nasa a rai ya ji zafin abin da yi to amma sai Allah ta'ala ya wa'azi wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'a ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Abubakar Siddiq yaji wannan sai jikinsa ya dinga makirkata hankalinsa ya tashi yace kad afauna mun yafe ya Allah mun yafe ya Allah saboda ya san akhir akansa ta sauka da waɗanda suke irin wannan ku ba ku so Allah ya yafe muku ne ku yafe mana kar ku ci ku rantsuwa har ku ce ba za ku ciyar ba za ku yi kaza ba to ai kaga ashe akwai abubuwan da zai iya shiga cikin zuciya Khalid ibn al-Walid dan uwan Umar ibn al-Khattab ne dan uwansa ne ta wajen gyatumarsa saboda shi Umar ibn al-Khattab wato shi kabilarsa Banu Adi to amma gyatumarsa kuma daga cikin al-Makhzumiyya ce daga cikin kabilan Banu Makhzum wanda kabilar su Khalid ibn Walid kenan Walid ibn Mughira to kaga shi a matsayin kawunsa yake to amma ba sa shiri saboda policies din Umar ibn Khattab da fahimtar shi kuma da yayi ma Khalid yana ga Khalid mai jajircewa ne akan ra'ayinsa shi kuma Khalid yana ga cewa Umar bai fahimce shi bane shi kuma Umar ibn Khattab yana ga in ba an ba wa Khalid directive Khalid shi abin da ya ga dama yake a wajen yaki a dalilin haka ya ciccire shi har sau wajen uku a ƙarshe ma daga commander in chief sai koma ordinary soldier to kaga Khalid ibn al-Walid ya rike wannan abun a rai amma wannan bai hana lokacin da ya zo rasuwa yassa guda daya sai ya aika wasiya ga Umar ibn al-Khattab ya ce kai ne waliyinta da dukkan al'amarin iyalaina kai ne waliyinsu to kaga ai akwai abin da yake iya shiga cikin rai to hatta irin wannan abin da za a iya yin waiwaye akan sa ko da an yafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ai an masa abubuwa wanda baya mantawa Wahashi ibn Harbin lokacin da ya kashe Hamzatu Annabi ya ji zafi amma sallallahu alaihi wasallama lokacin da Wahashi ya zo ya mubaya'a a fatahu Makka ya musulunta sai ya ce zo kusa Wahashi ya zo gaban Annabi ya zo na ce siffanta mu yaya ka kashe Hamza ya faɗa masa yadda ya yi kashe Hamza ya ce Hamza kaman zaki yake ban isa in je gabansa ba ɓuya ne a bayan wani bishiya daga nan ne na samu dama sai na yi kaza yake siffantawa yake siffantawa Annabi yana jin zafin abin a rai duk da cewa Wahashi ya musulunta Annabi sai ya ce kai iya bakin ƙoƙarinka yadda ba za mu haɗa fuska da kai ba Annabi mai yafiya ne ya kuma yafe amma abin zai in ya gan shi ne zai tuno kuma ɓace ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɓata ma ubangijinsa to Annabi yana so ya kare Wahashi kar ya dinga haɗuwa da Wahashi yana jin ɓace rai wala Allah wannan ya sabbaba wani fushin Allah akan Wahashi shi yasa Annabi ya ce ka daina zuwa wajena to ballantana sauran mabiya to dole ana samun irin wannan to shi yasa idan an zo za a shiga aljanna Allah ba zai bar bayin Allah muminai su shiga aljanna da irin wannan abin a rai ba sai an wanke shi tas ya zamanto dan uwanka in kaga babu wani waiwaye da zaka yi akan sa dangane da wani abu da zai bata ma rai to shine Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin za mu cire abin da ke cikin kirazan su na wani kullata ai hikidun wato hikidin kana bainahum fi dunya wani kwafe da ya kasance a tsakanin su a nan duniya hadisi ya inganta a cikin bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mu'mine suka kubuta daga wuta menene kubuta daga wuta lokacin da aka tsallake sirafi ai Allah yace wa in minkum illa waruduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya wuce ta kanta thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya kaga az-zalimai ne za a basu a gurfana ciki amma mu'mine za su tsira Allah ka tsirar da mu to lokacin da mu'mine suka tsira an tsallake to kafin a shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar za a tsaida su za a tsare su a kayin wata gada qantara jisrun kenan wata gada ne kuma daban ba wacce ta siratan ba a tsakanin aljanna da wuta anan take annabi yace faqatus salahum anan ne za a yi musu kisasi na ramuwa a tsakani faqatussa lahum madhalimun kanat bainahum fid dunya za a musu ramuwa a tsakanin su na wani zalunta juna da suka yi wannan yayi ma wani abu marar dadi wannan yayi ma wannan wani abu kaza amma dai Allah bai kama su da wannan da zai sabbaba shiga wuta ba to amma Allah madaukaki wala yadhlimu rabbuka ahada to don haka sai an yi wannan ramuwar sai an yi wannan ramuwar in an zo za a shiga aljanna hatta idza hudhibu wa nuqu annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai lokacin da aka tsaftace su tas an tsarkake su cikin zuciyarsu babu komai udhina lahum fi dukhulil janna sai a musu izini a ce to ku shiga aljanna annabi yace fa wallazi nafsi bi yadihi inna ahadahum bi manzilihi fil janna adallu bi maskanihi minhu fid dunya lokacin da yan aljanna za su shiga aljanna ɗayan su ya fi iya ganewa hanyar gidansa a cikin aljanna sama da yadda zai gane hanyar gidansa a duniya kowa da ya san hanyar gidansa a nan duniya ko to a aljanna kowa ya fi sanin gidansa na aljanna sama da yadda ya san gidansa a duniya so da yawa gidanka a duniya ai sai ya dan rikice ma ko ko ba ka bane ko ba ya rikicewa musamman an koro mutum a guje gudu ake na tsira kafin ya farka sai ya shiga ashe makwabta ya shiga amma dai kowa san gidansa Allah ji ga malami ni kan wai lokacin NPN suna cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba haka suke faɗa ba sai ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma kowa san gidan ubansa Allah ji ga malam yace ƙasa ɗaya na al'umma yace amma kowa san gidan ubansa ai kowa san gidan ubansa ko yi ba ka zaka shiga gidan ubanku ba gidan ku zaka shiga to Allah ta'ala yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar kuma koromu za su dinga gudana a karkashin su tajri min tahtihim ay tahta qusurihim kasan gidajen su al-anhar koromu spring ruwa ne zai dinga gudana karkashin gidajen su in kana bukata sai maka spring kala kala gashi nan wa qalu kuma za su rika fada indal istiqrar fi manazilihim lokacin da suka tabbata a masaukan su alhamdulillahi alladhi hadana li hadha yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi hadana li hadha wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan bai aiki mai kyau dai da Allah ya shirar da mu har muka gane aiki mai kyau muka yi hakuri a kansa aiki mai kyau ai shine yake shigar da bawa falalar Allah ko aka ce fa ni'ma ajru amilin ma dalla da sakamakon waɗanda suka yi aiki to alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya da yabo ya tabbata ga Allah da ya nusar da mu zuwa ga yin wannan aiki ai al'amal allabi hadha jazaohu wanda wannan shine sakamakon wannan aiki wama kunna linahtadiya kuma bamu kasance zamu nusanta har mu gane wannan aikin mai hakuri akan sa ba laula an hadana Allah badan Allah shi da mu ba udifa jawabu laula li dalalati ma qablahu alayhi laqad jaa rusul rabbina bil haqqi to ba ku sani wadanda ba su shiryu ma zuwa ga aiki mai kyau da zai kai su ga aljanna ba ba su yadda sun karba ba to dai Allah ta'ala ya riga yayi shine yace laqad jaa rusul rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya ko kuma wannan cikamaki ne na maganar su ƴan aljanna hakika manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya da suka ce wannan wato aljanna ita ce sakamakon aikin da muka yi kuma muka yadda muka yi aikin yanzu gashi abu ya tabbata laqad jaa rusul rabbina bil haqqi wa nudu asa inna sai ayi shela ayi kira an mukhaffafa ne ai annahu mufass au mufassara fil mawadi' al khamsa an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun za a faɗa musu wannan wanudu sai a kiraye su an tilkumul janna ai annahu wannan yadda lamarin yake tilkumul jannatu canan ku ce aljannan nan urithtumuha da aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun game da abin da kuka kasance kuna aikatawa na da'ar Allah da'ar Allah ita take kaiwa bawa zuwa ga rahama take kaiwa bawa zuwa ga falala za mu ci gaba laqad jaa rusul rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya wanudu sai a kiraye su an tilkumul jannatu ai wannan ita ce aljannan nan urithtumuha da aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun game da abin da kuka kasance kuna aikatawa imam muslim نعم لقد جاء رسول ربنا بالحق حقيقه من ظنن ubangijin mu sun zo da gaskiya wanudu sai a kiraye su an tilkumul janna canan ku ita ce aljannan nan urithtumuha wadda aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa hadisi ya inganta cikin muslim ya kawo shi wato babul jannati wa sifatu na'imiha hadithi na Abu Hurairah Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ambata cewa yan aljanna idan sun shiga aljanna to za a yi shela a kira su yunadi za a kiraye su inna lakum an tasihhu fala tasqimu abada an sanya ku a aljannan nan za ku yi ta zama cikin lafiya ne har abada ba za ku yi jinya ba har abada ba jinya ba fa in an shiga aljanna babu jinya wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada kuma kun samu za ku rayu a cikin ta ba za ku mutu har abada ba mutuwa babu jinya ba ka kaddara kowace irin jinya ko mun kankantar ta babu mayawiya ne mai rai mayawiya ba mu sani ba babu duk waɗannan kanana ma babu balle manya babu su lafiya ce kawai kuma ba rayuwa ce kawai babu mutuwa wa anna lakum an tashibbu fala tahrimu abada kuma za a ce za ku yi ta zama a cikin samari babu tsufa a samari za ku zauna ba tsufa Allah ya ce Allah mun gode wa ai ba tsufa aljanna saboda yi dan shekara 33 haka zaki ta zama to kuma wa yake zancen farin gemu anna lakum an tashibbu fala tahrimu abada wa inna lakum an tan'imu fala tay'asu abada kuma za a ce kullum a cikin ni'ima kuke ba za ku taba ɗebe tsammani a wani abu ba ba wani abin da za ka yi sha'awarsa a ce baka da shi ai Allah cewa ya ce walakum fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdhu al-ayunu wa antum fiha khaliduna duk abin da rai yake sha'awa za ka same shi to shi yasa cikin ni'ima ne ba za a taba ɗebe kauna ba فذلك قوله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول wannan shine fadin Allah madaukaki wanudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun annabi ya fassara aya sallallahu alaihi wasallam to don haka za a yi shela tare da wannan bayanin da annabi yayi wannan ita ce aljanna da aka gadar muku da ita saboda abin da kuka aikata ai Allah ya kawo siffofi masu ganin aljannan ko sai ya ce me qad aflaha almu'minun tanan ya fara sai ya kawo siffofin mu'mine kaman guda goma sai ya ce kuma allazina yarthuna alfirdausa hum fiha khalidun su za su gaje aljanna ba wai a haqiqa irin na gado ba tamkar mai gado da yake da a haqiqa to su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ya sa su a cikin ta ya mallaka musu kowa abin da yake nasa an mallaka masa nasa ne haka Allah ya ga dama me yasa dagewa da suka yi tun a nan duniya suka bi to kaje yanzu Allah ya ambata mana makoma na waɗanda suka kangare suka girman kai mummunar makoma kuma Allah ya ce bai zalunce su ba ya ambata mana makoma na waɗanda suke biyayya falalar Allah ce ta kai su ga haka kuma dama fa Allah bai dora musu abin da yafi karfin su ba ballantana mucin ya ce ya kasa saboda an tsora masa abin da ba zai iya ba to Allah ta'ala ya ce
wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
الله تعالى يتي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تلوكتين دا أكربا دا إن الجنة غا إن وتا kowa an bai sakamako na abin da yake nasa. Wannan an ba su daga falalar Allah, waɗancan kuma jaza'an bai faka. Wanada ashabul jannati ashaban nari, to sai ƴan aljanna sai su kira ƴan wuta. Me ya saka? Saboda su ƴan aljanna yi suna bisa, ‘yan wuta kuma suna ƙasa. Da haka idan suka leƙa za su iya hango su, za su gansu. Allah zai ba su farfajiyar da idan suna son ganin ‘yan wuta za su iya gano su don su musu magana. Wana da ashabul jannati ashaban nar, ‘yan wuta sai su kira, wato ‘yan aljanna sai su kira ‘yan wuta takriran wa tafkita don tabbatar musu da magana, kuma dan su yi musu ba'a. Ai ilzaman lahum bil hujja, su lazumtar musu da hujja. Sai yan aljanna su ce, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, lalle fa mu mun sami abinda ubangijinmu ya mana alkawari na lada, haqqan ya tabbata, mun same shi tabbatacce. Allah ya ce idan aka bi shi za a samu sakamako mai kyau, kuma mun haƙura duda ba'a da ake yi mana da sauransu, to yanzu gashi mun samu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata tabbatacce. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, shin kuma kun samu abin da ubangijinku ya muku alƙawari na azaba tabbatacce, cewa duk wanda ya kangare mu Allah zai shiga wuta, Allah zai kama shi ya masa azaba, kun samu wannan din kuma tabbatacce? Ai sun samu, amma dan a tabbatar musu hujja ne, kuma domin a musu ba'a inda za su ji zafi. Ai su ma sun musu ba'a a duniya ko? Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhaku wa idha maru bihim yatagamasu. Isgili suke musu. To ai Allah ya ambata ya ce, fal yawmal ladhina amanu min al kuffari yadhhakun ala al araiki yanzuru, kuma a wannan wuni na kiyama su ma mu'minai za su dinga yin dariya a ƴan wutan, su rama izgilin da aka musu, kuma su nasu suna kan karaga ta aljanna da aka tanada mai kyau, ababan zama tit for tat. Shi yasa sai Allah ya ce, hal thuyubal kuffari ma kanu yaf'alun, shin an saka yanya makafirai abin da suke yi? Sun kafirce mu, Allah ya saka musu da wuta. Sun yi ba'a a muminai, Allah ya sa muminai su masu rama. Jaza'an bai faka ko? To su ma sai su tambaye su ce, mun samu abin da ubangijinmu ya mana wa'adi da shi na kyakkyawan sakamako tabbatacce, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, shin kuma kun samu abin da ubangijinku ya muku wa'adi min al'azabi na azaba tabbatacce? Qalu, sai su ce, na'am, ai ba su isa faɗa akasin haka ba. Fa adhana mu'adhdhinun bainahum, sai wani mai shela yayi shela a tsakaninsu, aina da munadin bainal fariqaini, mai kira zai yi kira a tsakanin bangarori biyun nan, tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta, asma'ahum, da zai jiyar da su baki ɗaya maganar. Sai a ce, al-la'anatullahi 'ala adh-dhalimin, tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai, ai ibadun ar-rahmati, wato yanzu za a ce musu ƙara nisa daga rahamar Allah ta tabbata akan azzalimai waɗanda suke kafirci suka san kansu a cikin wuta. Wani hadisi ya zo daga Umar ibn Khattab wanda Imam Muslim ya rawaito lokacin da aka yi gazwatu Badr manya-manyan Qurayshawa aka kakkashe su wadanda suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cutar da shi irin su Utbah ibn Rabi'a da Shaybah ibn Rabi'a irin su Abu Jahl ibn Hisham irin su Umayyah ibn Khalaf wanda yace annabi ya gaya ma ubangijin sa in an je kiyama yana da kudin da zai sai aljanna duka irin waɗannan sai da aka tara su wajen guda 20 da wani abu manya manya tare da masu goyen bayan su kuma mutum 70 aka kashe amma daga cikin manya manyan Qurayshawa da suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke izgiri gare saboda dukiya da suke da ita da jagoranci cikin al'umma sai da aka kashe mutum wajen kusan 30 lokaci guda kuma Annabi yace a jasu akwai wata mace ce rijiya yace duk a wurga su ciki aka jasu duk aka wurga su bayan mu'mine sun gama zama a wajen kwana ɗaya ko biyu anan uku Annabi ya tashi za a koma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo bakin wannan rijiyar sai ya tsaya duk waɗannan waɗanda suke cikin rijiyar wannan manyan Qurayshawan sai da Annabi ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya ya wani dan wane ya sake cewa ya wani dan wane duk sai da ya kira sunan su ya san su sai ce wa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kun samu abinda ubangijinku ya muku alƙawari gaskiya ne mu kan mun ga abinda Allah ya mana alƙawari ya tabbata saboda Allah ya ambata mana akwai lokacin da za a dau fansa akan ku ko mun yadda lokacin yana zuwa to gashi lokacin ya zo kun gani dama an gaya muku annabi ya faɗa musu shin kun samu kun gani to a lokacin Umar ibn Khattab ya ce sai muka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Umar ne ma ya faɗa to khatibu qauman qad jifu ya manzon Allah yanzu kake magana da mutanen da sun riga sun zama mushe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a mimma aqulu minhum walakinnahum la yajibu ya annabi ce ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba ba za su iya ba ku ansa ba a lokacin dan a sa musu takaici haka wasu malamai suka ce ba duk mamaci ne yake ji ba a su din ne Allah ya maida musu jinsu a lokacin dan a sa musu takaici su ji maganar da annabi zai faɗa takaici ya ishe su kuma su tuna abin da suka faɗa musu a duniya na abin nan yanzu kuma ga yadda zabaniyawa suke tsaye a kansu da gudumai to nan ma irin wannan jefa takaicin shine Allah ta'ala zai kaddara mu'mine su gayawa ƴan wuta kuma sai Aisha la la'anatullahi 'alal zalimin inwar Allah ta tabbata a kayan azzalimai su wane ne azzaliman nan Allah ya ce alladhina yasudduna an sabilillahi su ne waɗanda suke kangewa da mutane daga tafarkin Allah addininsa kenan suna hana mutane bi waya buguna ha kai suna ma bi dan ita hanyar Allah din ay talbuna ha ay as-sabila iwajan ay muawwaja suna bi dan ta ma ta karkace ta zan karkatatta ba sa so mutane su tsaya akan addinin Allah so suke su ga abinda annabi yazo da shi na addini ya lalace kullun tunanin su addinin musulunci ya lalace kar abinda annabi yake faɗa din ya tabbata na daukakar addini ay kanu fi dunya yabhathuna anil dalal a duniya kullum suna binciken hanyoyin bata wa yas'auna ilaiha nan ne suke tafiya kanta wa hum bil akhirati kafirun alhadi kuma su suna kafircewa game da lahira Allah madaukaki ya ce wa bainahuma hijab kuma tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai shamaki wani irin shamaki ne wasu ba sa iya ganin wani ai ashabul jannati wan nar a tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta akwai wani hijabi wani shamaki hajizu wanda ya sha makance kila aka ce huwa suwarul a'raf shine tudun da arafi muhammad jibril muhammad ibn jarir at-tabari abin da ya fada kenan yace huwa suwarul ladhi fi qawlihi ta'ala fadurba bainahum bisurin lahu babun wa huwa al-a'raf yace shine katangan nan hijabin shine wannan katangar da Allah ya fada cikin suratul hadid ne ko da Allah madaukaki ya ambata yace fadurba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adab dama za a sanya ne bayan an tsallaka mu'mini sun gama tsallaka sirati sai Allah ya saka wannan katangar a sa wannan shamakin a tsakani da zai raba inda ƴan aljanna suke ciki rahama ciki kuma inda ƴan wuta suke nan kuma nan ne azabar take bisur lahu babu batinuhu fihi rahma ta can ciki nan ne rahamar Allah take aljanna zahiruhu min qibalihi al-adab bayansa kuma ta gabansa azabar ce sai a sha makanci a tsakanin mu'mine ma da munafikai tun anan kaga su ma sai a rubta su su kan dama zaga zurdadewa za su yi ta sai sun je can kasa shiddarkil asfali suna runkuda wannan wutar su sake fadawa waccan sake fadawa waccan har su je can ta kasa wasu malamai sun ce sakara ita ce a kasa jahannama ita ce a sama kaura lamlamu ne ko wane ne kaura lamlamu makafirci ai da aka zo ana masa ana cewa abunan bakon jahannama sai aka ce ya zaka dinga min kirari da wutar almajirma ne masu aba ko kuma ta waƙar tabuka ne sai aka dawo ana cewa abinan bakon sakara bakon lazza bakon hawaye makafirci to dade da shi kenan wata tatsuniya ce amma dai an yi lokacin ai an yi ta jin ta ko yakin ta buka to ibnu jarir at-tabari ya fassara kamar yadda wasu malamai ma haka suka ce a'raf kenan ita ce al-a'raf shine nan Allah ta'ala yayi adafi yace wa alal a'raf kuma akan a'raf wato hijab nan da aka fada shine dai a'raf din wallahu a'lam wa huwa suwarul janna wasu malamai sun ce a'raf din shine katangar aljanna amma kuma waje ne dai daban wanda yake tsakanin wuta da aljanna to Allah ta'ala ya ce akan a'raf rijalun akwai wasu mazaje istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum mizanun su yayi balance 50-50 kyawawan ayyuka da kuma munanan ayyuka sun daidaita ka san wanda ya rinjaya to anan ne za a tafi in kyawawa ne to sai a tafi aljanna in munana ne sai a tafi inda ba a so to istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum kama fil hadithi kamar da yazo dai cikin wannan hadisi amma hadisin ya da'ifi wa alal a'raf malamai sun yi maganganu da yawa su waye ma kan a'rafin nan aqwal suna nan daban-daban da malamai suka faɗa hasali waɗansu ma sun kirga daga cikin nau'in mu'mine ne wanda suke kaza su ne zasu a'rafi Allah da ya ambata mana ya ce wa alal a'rafi rijalu su wa zai saka Allah ya bar wa kansa sani akan al-a'rafi akwai wasu mazaje ya'rifuna kullan wanda su ƴan a'rafi suna iya ganewa kowa min ahal jannati wan nar za su iya ganewa ƴan aljanna za su iya ganewa ƴan wuta bi simahum da alamominsu in dan aljanna ne za su ga alamarsa da za su gane shi in dan wuta ne in sun gan shi sun gane dan wuta ne su ƴan a'raf Allah ya sa za su iya gane kowa a cikin bangare biyu yasimahum bi alamatihim wa hiya bayadul wujuhi lil mu'minin wa sawaduha lil kafirin shine mu'minai fuskar su za su tai haske kafirai kuma fuskar su za ta baki ko yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh fa amma alladhina sawaddat wujuhuhum wa fin nari khalidina fiha kum na kuma amman ladina shuku fa amman ladina waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhukul adhabi ma kuntum takfurun wa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. To kaga wannan suna haske ne waɗannan su kuma fuskar su, ai Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin nabira, wasu fusaki a wannan rana suna walƙiya. Allah ka sa fusaken mu ne. To su ƴan arafi za su iya ganewa, ɗan aljanna za su iya ganewa, ɗan wuce in sun gani suna kan tuddai. La ru'yatihim lahum, domin za su ga kowanne, za su ga ɗan wuce, za su ga ɗan aljanna. In mawdu'uhum alin, domin inda suke maɗaukaki ne. Wanadau ashabal jannati, sai su kira ƴan aljanna. An salamun alaikum, za su ce amincin Allah ya tabbata a gare ku. Qala ta'ala, sai Allah ya ce lam yadkhuluha, amma fa su ƴan arafin duk da sallamar da suke ƴan aljanna ba su fashige ta ba. Ai lam yadkhul ashabul arafil jannata, su ƴan arafin nan ba su fattukun shiga aljanna ba, dan sun ce salamun alaikum, sallama kawai suka musu da suka hango su, ba su shige ta ba tukun. Wa hum yatma'un, alhali suna kwaɗayin shigarta. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri rahimahullah yace lam yudmi'uhum illa karamatan yuriduha bihim, Allah bai sanya su sun yi kwaɗayin aljannan ba ma sai dan girmamawa da Allah subhanahu wataala yake so ya musu ya shigar da su. Mun gane hikimar Hasan al-Basri ko da Allah ta'ala har yace lam yadkhuluha, ba su shige ta ba tukunna. Ai lam yadkhuluha ba'd, ba su shige ta ba tukun. Wa hum yadmun, alhali suna kwaɗayin shiga. Da har Allah ya faɗa haka, suna kwaɗayin shiga, ai rahamar Allah tana tiltin kenan towards them. Allah ta'ala yana so ya sanya su aljanna, amma bai shiga ba, yanzu dandoliya ake musu. Ka san abu ne mai ciwo, ga can daɗi kana gani kuma ba waka ba, ga azaba can kuma ana maka barazana da ita, shi ma tashin hankali ne. To haka ba ake musu. Imam Hakim ya kawo cikin Mustadrak daga Hudhayfa ibn al-Yaman, kale yake cewa bainama hum kadhalik, yayin da suke wannan yanayi, idh tala alaihim rabbuka faqala, sai Allah ta'ala ya tsinkaye su sai ya ce qumu udkhulul jannata faqad ghafartu lakum, ku tashi ku shiga aljanna na yafe muku. Yan arafi kenan. Wa idha surifat absaruhum, idan aka juyar da fusaken su, ai ashabal a'raf su ƴan la'arafin nan, in aka juyar da fusaken su tilqa'a ashabin nari, ta gefen inda ƴan wuta suke, qalu, sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmin zalimin, ya Allah kada ka sanya mu tare da mutane azzalimai. Suna tsorata. Ka kaddara abu ne yake haka. Misali, ba wai na ce hakan yake ba, dan ba haka aka faɗa. Misali, ka kaddara abu ne yake gangarawa ta wajen daɗi, kaga sai su yi ta fata, Allah ka sa, Allah amin, Allah amin. To kaga an musu dandoliyo kenan, sai kuma ya sake juyowa, sai ya juya yiwu kamar za su faɗa cikin wuta. Nan kuma hankali a tashe, kana sha'awar abu kuma ba a baka ba alhali kana so, kuma ana nuna maka shi, shi ma akwai tashin hankali. Haka ne ko? Me yasa mutum ya fi ji yunwa in ya ga abinci? Sai daure a lokacin da yake jin yunwa bai ga abinci ba, hankalinsa a kwance, relatively ba zai tashin hankali sosai ba. Amma da zaran an nuna masa abincin, to sai ya ji wannan yunwar fa ta tuno, senses ɗinsa a lokacin sai su tuno masa, ashe fa ina jin yunwa. Kuma lokacin da ya ji ƙanshin abincin kuma aka yi haka da abincin aka hana shi, to kuma nan ne bayan bakinsa ya soma miyau, to hankalinsa kuma sai ya fita shi ba. Yanzu baba na abincin zan, me yasa za ka nuna mutu? Yanzu gashi ka tada min hankali. Sai mutum ya soma faɗin haka ko? Da ma bai gani ba. To shi ma nau'in azaba ce. To Allah ta'ala sai ya musu wannan saboda rahamarsa, kuma sai Allah ya sanya su a cikin aljanna. Ba ma sallar arafi ba. Ubangiji ka samu cikin aljanna kai tsaye. Amin. Dadin kawai shi ake bukata aljanna ma firdausil a'la ita muke so ya Allah ubangiji Allah ka samu a ciki ba dan halin mu baka yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum. Thank you.